wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa.
Maraba da sake zuwa wata sabon shirinmu a yau. Sunana Ishaya Zakariya. Ina maka maraba da sake saduwa da kai. A cikin shiri na yau muna da fili domin wake-wake. Ina fata ana shirye domin jin wakoki masu karfafa ruhaniyarmu. Kwaya na Seventh-day Adventist Church Ngwan Gabar daga Jingiri Jihar Plateau ne za su yi mana wakoki a cikin shirin na yau. Dan uwa Zaka Nuhu yana shirye shi ma a fili don sujada. Ni ne jagoran shirin, sunana Ishaya Zakariya. Ina fata za a bi shirin daga farko har ga ƙarshenta. Alherin Ubangiji ya kasance tare da mu ya inda za mu kasance cikin masu sauraro. Maraba da zuwa. Kada ka manta da cewa yau wakoki na kwayan Seventh-day Adventist Church daga Ngwan Gabar ne a Jingiri Jihar Plateau. Za mu fara da wakarsu da ke cewa jama'a duka mu yabi mai ceto. Ina gayyatar ka cikin wannan shiri domin ka zo mu yi yabon Ubangiji tare da kai. yabon Ubangiji bai da lokaci safiya rana da yamma za mu iya masa yabo mai sauraro a kukata ana yin haka mun gode muku kwaya
Zo zo mu je, zo zo mu je, zo zo mu je, zo zo mu je na ba. ko ka ji labarin tashin da ke kauda duk damuwarka AWR kalmomi masu karfafa ban gaskiyar ka don dawansa
Adventist World Radio Muliyar Bege Don Kowa
Muna da godiya domin sake saduwa. Muna fata kuna da farin ciki dare da rana domin sauraron mu. A ƙarshe bari salamar Almasihu ta zama begen kowane ɗayan mu. Za mu yi karatu yau a cikin littafin farawa sura 29 aya 14 da 15. Farawa sura 29 aya 14 da 15. Littafin Allah ta ce, Laban kuma ya ce masa, Hakika kai kashina da nama na ne, ya zamna wurinsa wata ɗaya. Laban ya ce ma Yakub, domin kai ɗan uwana ne, za ka yi mana barantaka kawai, ka faɗa mani me ke ladanka? Za mu yi addu’a. Ubangiji mun gode, nuna mana ƙaunar Laban, ka ƙosar da mu, mu roƙa domin sunan Yesu mai cetonmu. Amen. Yau za mu yi magana game da ƙaunar Laban. Jiya mun yi magana game da yanda Yakub ya nemi Laban ɗan uwan uwa tasa domin ya kasance tare da shi, sabili da yana baƙuwar ƙasa. Littafin Allah ya ce, da Rahila ta dawo ma da Laban da labari, ta haɗu da wani a bakin rijiya. Ya shayar da tumaki ga sunansa, ga kuma zatattuka wanda ya faɗi mani, ya ce, Kai kamar ubana, ɗan uwa ne na uwansa. Sai ayar Allah ta ce, Ba tare da ɓata lokaci ba, Laban ya aika a kirawo shi. Cikakkiyar ƙauna kenan. Da ya ji labarin ya ji na gida na tare da shi, sai ya aika a neme shi, a kawo shi. ’Yan’uwa, cikakken kula kenan. Waɗansu suna nan ko sun ji labarin nasu na tare da su kusa da su ko da a ina ne suke, ba sa neman su, ba sa aikawa a neme su. Babban kuskure ne. Bayan Laban ya taho da Yakub, ta gurin saƙo da ya yi a kawo shi cikin gidansa, sai ayar Allah ta ce, ya zauna tare da shi. Ga wani hali wanda Yakub ya nuna kowane mutum ya ɗauke shi. Yakub da ya zauna da Laban, sai ya gaya masa dalilin rabuwansa da gida, ya gaya masa dukan abunda ya sa ya rubu da gida har ya shigo cikin wannan yanayi wanda yana cikin kasar Aram. Sai ga wani babban damuwa. Yau idan ka ga mutum a gari ya bar gida ko ya bar ƴan uwa in ya haru da dan uwansa yakan zama da wuya ya gaya masa ainihin abun da ya raba shi da gida. Za ya fara kawo hujjoji kala-kala. Shi yasa muna samun matsaloli a yanayin dangantakan mu. Har mukan yi ta haduwa mu zauna a gari mu yi shekaru wannan bai san wannan ba, wannan ma bai san ga dalili yadda ina wannan ne ya fito ba. Muna boye asirai bai kamata ba. Ya kamata in mun sadu da ƴan uwanmu zama ta kai zama har sun shigar da mu gidansu mu sake mu gaya musu dalilin rabuwar mu da gida. Idan maita ne ta sa ka bar gida gaya ma dan uwanka, idan sata ne ta sa ka bar gida gaya ma dan uwanka. Yana da hanya mai kyau da za ya taimake ka da shawarwari, yana da hanya mai kyau da za ya taimake ka da yanayi wanda ya dace. Yawancin wayanda Allah ya haskaka mu a iyali muna gari Ubangiji ya muku albarka dun ana cutan ku, wannan zai zo yau da dan kankanin damuwan sai cuce ku yayi gaba, wannan yazo gobe cuce ku yayi gaba, wannan yazo ba zai gaya muku dalili bai da ya zauna kadan ya cuce ku yayi gaba. Ubangiji ya saka muku amma bari halin labar ya kasance a cikin ku. Idan kun ji dan uwan ku ku neme shi domin ba duka ne an taru an lalace ba. Sai ga wani babban abu litafin Allah sace da ya zamana da cewa Laban ya rungumi Yakub, sai Yakub ya zauna a gidan Laban ya yi aiki ba da ragwanci ba. Idan ka haru da dan uwanka ka taimaka mashi ba da ragwanci ba, ya yi aiki irin aiki ba na nuna alama na cewa yana bukatar lada a ƙarshe ba. Waɗansunmu da mun je damuwar mu shine an mu ma muna bukata mu rika boye kudade. Wani ya gaya mani yana zaune da yaron dan uwansa a shago, riban suna rabawa tare ne domin in ya tashi yakan dibi rabi yayi gaba da shi. Irin hali da muke da shi kenan ba za ya taimake mu ba. Amma litafin Allah sace da ya zamana da cewa Yakub ya hadu da Laban sai yayi aiki zuciyarsa a sake, bai nuna masa makirci ba, bai nuna masa yanayi na wayo ba. Sai litafin Allah sace Laban ya so ku cikin lamirin zuciyarsa sai ya tambayi Yakub, Yakub ga wani abu domin kai yaron dan uwana yar uwata daga gida shine za ya sa har kai mana aiki haka kawai bayan sun yi zama kaman na wata guda. Sai ya ce ka gaya mani menene kake bukata ya zama ladanka a ƙarshe. Yan uwa ya kamata mu kasance da wannan tunani. Yawancin mu in mun samu yan uwa sun zo mana, wadansu sun maida su sun zama jakuna. Ana ta faman aiki, yau a tafi nan, gobe a tafi nan, ba ma ma damuwa mu tambaye su, me yasa ka bar gida? Me ya kawo ka gari? Sai kawai mu rika amfani da su kamar inji. Wallahi kullum muna aiki tare da su ta hanya da bai dace ba. Kuma a ƙarshe in sun tashi baran mu, mu bar su hannu wofi, bai kamata ba. Kira mutum ka san dalilin barin sa gida, ka kira mutum ka gaya masa me yake bukata, ka taimake shi da shawarwari mai kyau. Dukan abin da yake bukata ka nuna masa hanya domin neman ladansa a ƙarshe domin ya koma da farin ciki. Halin nan da Laban ya nuna cikakken hali ne, ya kamata mu yi koyi da shi. Bari Ubangijin Allah ya bamu hali irin na Laban. Za mu yi addu'a. Mai cetonmu mun gode, yarda kaunan nan da ka sa tsakanin Laban da Yakub mu ma mu rika sawa tsakanin mu da ƴan uwanmu. Allah ka yarda mun ga ƴan uwanmu bude zukatan mu a gaban su, su kuma su karbe mu da hannu bibbiyu, hannuwa wanda za su nuna mana ƙaunarka. Roƙon mu kenan domin Yesu shine mai ceton mu. Amen.
Christiano, keep on going.
Wannan ne kawo mu ga karshen shiri na yau. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a tuntube mu a lambar wayar mu 0802-41-970. Zan sake maimaitawa 0802-41-970. Idan kuma ana so a rubuta mana wasiƙa ne, za a rubuta mana zuwa ga adireshin mu Adventist World Radio, jakar gidan waya 2-1-4-4 Ikeja, Lagos, Nigeria. Adventist World Radio, jakar gidan waya 2-1-4-4 Ikeja, Lagos, Nigeria. Ko kuwa a rubuta mana ta email. Adireshin email namu ita ce awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Za mu yi farin cikin samun wasikarka ko kuwa email ko saƙon text ta waya ko kuwa a kira mu. Ubangiji ya sake sada mu gobe, ya inda za mu ci gaba da wannan hidima da ya ɗanka mana domin mu yi. A yi ƙoƙari a gaciyan uwa da abokan arziki domin su zo su yi sauraro tare da kai. Ina godiya zuwa ga Malam Zaka Nuhu da ya kasance tare da mu a wannan mako, yana ciyar da mu a fili don sujada. Mun gode. Alherin Ubangiji ya ci gaba ya kasance tare da kai a makon gaba ɗaya. Ina kuma godiya gare ka da kasancewa tare da mu, kai mai sauraro da sauraron. A yi ƙoƙari a ci gaba. A madadin sauran abokan aikina, ni ne Ishaya Zakariya, ina cewa Ubangiji ya kai mu gobe lafiya.